Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 5 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza, domin mai da martani kan harba mata rokoki da mayakan Hamas suka yi. Kasashen Canada, Sweden, Ukraine da Burtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta Iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na Ukraine da ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa. Kotun ƙolin Myanmar ta saurari bahasi na ƙarshe kan ƙarar da hanɓararriyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi ta shigar kan hukuncin da aka yanke mata.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa jamhuriyar Niger da kamfanin makamashi na China sun kulle sabuwar yarjejeniyar haƙo ma'adanan uranium a ƙasar, bayan da kamfanin na China ya dakatar da aikin haƙo ma'adanan ɗin shekaru 9 da suka gabata a arewacin ƙasar. Sannan za ku ji cewar manoma a Ghana suna rungumar sabbin hanyoyin rage lalacewar kayan amfanin gonakinsu bayan girbi, sakamakon matsalolin wuraren ajiya da kuma raguwar hanyoyin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kukan aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza, domin mai da martani kan harba wata roka da mayakan Hamas suka auna wata cibiyar kera makamai. Rundunar sojin ta Isra'ila ta ce tun da farko sai da ta kakkaɓo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin Isra'ila. Dakarun Isra'ila sun janye daga wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar kogin Jordan da yammacin jiya Talata, bayan gudanar da abin da suka kira samamin neman mayakan Falastinu da makamai. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya wata ganawa kan lamarin a ranar Juma'a, bisa buƙatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta gabatar. Farmakin na kwana biyu ya ƙunshi dakarun Isra'ila 1,000, ya kuma yi sanadiyar kashe Falasɗinawa aƙalla 12. Ƙasashen Canada, Sweden, Ukraine da Burtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta Iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na Ukraine a sararin samaniyar Tehran, wanda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa, kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu. A yau Laraba, kotun ta bada sanarwar gabatar da ƙarar, wadda a ciki ƙasashen hudu suka ce Iran ba ta ɗauki matakan da suka dace na kaucewa aukuwan lamarin ba a shekara ta 2020. Haka kuma ba ta gudanar da sahihin bincike na adalci ba, ta ɓoye shaida, ta kuma ci zarafin iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su. Sojojin Iran sun harbo jirgin saman Nejim kaɗan bayan tashinsa daga Tehran. 'Yan sa'o'i kafin nan kuma Iran ta harba makamai a wani sansani na Iraki da sojojin Amurka suka yi amfani da shi. Iran ta ce ta yi kuskuren harbo jirgin ne bisa zaton wata barazanar abokan gaba. Dukkan mutane 176 da ke cikin jirgin sun halaka. Fasinjojinsa sun haɗa da 'yan ƙasa da mazaunan Afghanistan da Canada da Iran da Sweden da Ukraine da Burtaniya. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta ce China ta soke ziyarar babban wakilin ƙungiyar na sha'anin lamuran ƙasashen waje da tsare-tsaren tsaro, Joseph Borrell. Kakakin ƙungiyar ta EU, Nabila Masrali, ta faɗa a wata rubutacciyar sanarwa a yau Laraba cewa Beijing ba ta bayyana dalilin yin hakan ba. Masrali ta ce China ta faɗa wa EU cewa ba su da dama a lokacin da aka tsara kai ziyarar a mako mai zuwa, da haka kungiyar ta nemi wani zaɓi na daban. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Wang Weibin, ya faɗa wa manema labarai a Beijing cewa muna marhabin da ziyarar ta Borrell a China da zarar damar lokaci ta samu daga ɓangarorin biyu. Yana mai cewa China za ta ci gaba da tuntuɓar kungiyar ta EU.
jima kaɗan Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Da farko za mu fara da rahotonmu daga Niger. Jamhuriyar Niger da kamfanin makamashi na China, wato African Building Material, sun kulla sabuwar yarjejeniyar haƙo ma'adanin uranium a ƙasar, bayan da kamfanin na China ya dakatar da aikin haƙo uranium ɗin shekaru 9 da suka gabata a arewacin ƙasar. Tuni dai ƙungiyoyin fararen hula a Niger ɗin suka fara tofa albarkacin bakinsu a game da wannan yarjejeniyar. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ministar ma'adinai ta ƙasar Niger Madaru Hussein Hadizatu Yakuba da kuma shugaban kamfanin makamashin na ƙasar China suka kulle yarjejeniyar ta kumshi samar da wutar lantarki da samar da gidajen ma'aikata da kuma guraben ayyukan yi ga jama'ar ƙasar Niger. Gwamnatin Niger ɗin dai ta kulle sabuwar yarjejeniyar ne da kamfanin na ƙasar China don haƙar ma'adinan uranium a Azelik da ke cikin jihar Agadez a arewacin Niger. Ana dai kallon wannan yarjejeniyar a matsayin wani muhimmin yunkuri na Beijing na kyautata dangantaka da tasirin ta a Afirka. Ahmed Musa shine magajin garin Ingel, yankin da za a soma aikin haƙo uranium.
Dama muna jira ya kai shekaru da aka dace wannan sosete. Matasan mu da yawa ba su da aiki, kenan mun gamsu da waga sosete ta tashi da waga sinatur da aka yi. Amma muna son wanga tashi na biyu waga na sosete. Wannan sosete shi ne wanda suke fidda uranium a Zedi. A zamna tare da mutane duka wanda abin ya taba a gani menene amfanin talakawan Ingel. Inda kuma fidda uranium shekara nawa? Tunda mutane suna biyan su wata amfani da kasafu za su samu. Mun ga mutum da shekaru da nake so su rufe ma'aikata.
Shekaru 9 bayan rufe kamfanin na kasar China, ma'aikatansa suka shiga cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin aikin yi. To sai dai tsofaffin ƙungiyoyin tsoffin ma'aikatan da suka yi aiki da kamfanin sun bayyana irin muhimman batutuwan da ya kamata a yi wa gyaran fuska. Idrissa Amanna shine shugaban ƙungiyar ma'aikatan da suka yi aiki da kamfanin na kasar China.
Dewa sun shiga cikin shomage kuma suna jin daɗi, suna farin ciki da bude aikin da za a yi. Me vraiment ya kamata a ce an samu sauyi bisa ga security? Ya kamata a ce a ɗauki mataki bisa ga harkar sante da condition de vie na ma'aikata. Vraiment ma'aikata ba su cikin condition de vie. Kenan wannan ma ya kamata a samu sauyi bisa gare shi. Saboda yanzu zaka ganin ma'aikata ga sunan suna aiki, yawancinsu babu wurin da zaka kai iyalinka ka zauna. Dole ka bar iyalinka wani wuri ka je ka yi aiki.
Tuni dai kungiyoyin fararen fulla da kungiyoyin da ke yaki da kare muhalli suka tofa albarkacin bakunan su akan wannan yarjejeniyar, inda suka yi wa gwamnatin Nijar hannun kamin sanda kan batun da ya shafi kare muhalli. Ilyasu Abubakar, mamba a kungiyar Rotav da ke sa ido kan haƙo ma'adinai a Nijar.
Sai mu na kungiyar da take kula da wannan fanni, ba daidai bane gwamnati ta yi shuru ta samu su ido su ci karansu ba Abubakar, ko ta waccan da ake ma yaya aka yi ta ba daidai, ta yanzu za a ba su dama su yi yanda suka ga dama. Saboda wannan abin da kuke gani abu ne wanda yake da muhimmiyar illa zuwa ga rayuwar ɗan adam, kuma yana yin barazana ga rayuwar ko wata dabba ko kuma wani ice da ke can wajen. A bi duk hanyoyin da ya kamata a bi don saboda a tsaye da wannan abin.
Yarjejeniyar za ta mai da hankali kan bukatar Nijar ta cin moriyar arziki da kuma samun kuɗin shiga daga kamfanonin da ke haƙar ma'adinai a ƙasar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Gaida Hamid Mahmud. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala Faruk Sanyin da ci gaban labaran duniya.
Kotun Kolin Myanmar ta saurari bahasi na ƙarshe kan ƙarar da hanɓarariyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi ta shigar kan hukuncin da aka yanke mata na ƙararraki biyu da suka shafi zamba a zaɓe da kuma karya dokar sirrin gwamnati. Wani jami'in shari'a da ke da kusanci da ƙararrakin ya ce kotu za ta iya yanke hukunci nan da watanni biyu masu zuwa. Ya ce lauyoyinsu za su sake shigar da ƙara a mako mai zuwa domin ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke mata na laifuka biyar na cin hanci da rashawa da aka same ta da laifin yin amfani da mukaminta ba bisa ka'ida ba da kuma haddasa asarar kuɗaɗen ƙasar. An kama Suu Kyi lokacin da sojoji suka kwace mulki a shekara ta 2021. An yanke mata hukunci na ɗauri na jimillar shekaru 33. Magoya bayanta sun ce shari'ar na da nasaba da siyasa. Sabunta ba da tallafin soji ga Ukraine shine zai maimaye ajandodi yayin da ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO take ƙoƙarin gudanar da babban taronta na shekara-shekara na tsawon kwanaki biyu a ranakun 11 da 12 ga watan nan na Yuli. ta yi kira ga kungiyar da ta gaggauta amincewa da bukatar da ta gabatar na samun shiga kawancen a wajen taron. Babban sakataren kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya tabbatar a jiya Talata cewa zai fadada wa'adin shugabancinsa da karin shekara daya, a yayin da kasashen yammaci suke fafutukar wanzar da haɗin kai a daidai lokacin da Rasha take zafafa al'amura. A hukumance, Ukraine ta gabatar da bukatar shiga kungiyar kawancen ta NATO a watan Satumban shekarar bara domin martani ga ikirarin Rasha na haɗewa da yankunan da ta mamaye a gabashin ƙasar.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Manoma a Ghana suna rungumar sabbin hanyoyin rage lalacewar kayan gonakinsu bayan girbi da kuma bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Ana samun waɗannan sauye-sauye ne a wani lokaci mai muhimmanci. Adadin asarar da ake samu bayan girbi a yammacin Afirka ya ƙaru a 'yan shekarun nan sakamakon matsalolin wuraren ajiya da kuma raguwar hanyoyin fitar da kayayyakin zuwa ƙasashen waje. Ga fassarar rahoton Ineka Chile daga Accra, Ghana.
A cikin shekaru uku da suka gabata, asarar da aka samu bayan girbi da ƙarin haraji akan kayan da ake fitarwa zuwa ƙasashen waje da kuma ƙarin farashin taki sanaye kuɗin da manoma ke samu a ƙasar Ghana. Daga cikin waɗanda akan dole suka sauya dabara har da mai harkar mangwaro Sandra Snowden. Sandra na noman mangwaro ta kuma fitar da shi ƙetare tsawon shekaru goma, amma ta canza zuwa sarrafa jam bayan da ta rasa kashi 60 cikin 100 na abin da take nomawa a kaka daya. Ta ce jam ɗin mangwaro iri-iri da take sarrafawa na sama mata kuɗin shiga da ke taimaka mata ci gaba da kasuwancinta.
The impact of this is vast.
Tasirin wannan yana da yawa. Hakan na nufin mun iya samun damar ci gaba da samun kuɗin shiga ko ba a lokacin mangwaro ba, saboda muna da kayayyaki a lokacin mangwaro da ma bayan lokacin. Don haka ana samun mangwaro a kowane lokaci a cikin shekara. Noma na da muhimmanci ga tattalin arzikin Ghana, wanda ke ba da gudunmuwar kashi 30 cikin 100 na duk abin da aka sarrafa a cikin gida. Darajar amfanin gona na ƙaruwa a kowace shekara, inda ake sayan koko, doya da kayan lambu sosai. Ko da yake a shekarar 2022 yakin da Rasha ta fara yi a Ukraine ya yi tasiri ga manoma a Ghana. Yakin ya yi sanadin tashin farashin taki da sufuri, ya kuma kawo cikas ga hanyoyin jigilar kayayyaki, haka zalika ya shafi amfanin gona. Yayin da manoma ke fama da tara amfanin gona da rashin wadataccen wurin ajiye shi, manoma da yawa sun nemo sabbin hanyoyin samun kuɗin shiga.
We spend so much.
Muna kashe kuɗi da yawa don girban amfanin gona, kuma abin da takaici idan ba mu da mutane ko hanyar sai da amfaninmu. Shi yasa wasu daga cikinmu suka yanke shawarar cewa, to za mu yi noma, amma don kaucewa duk wannan asarar ta bayan girbi, za mu ƙara daraja akan duk abin da muka noma. Ghana na asarar kimanin dala biliyan 1.9 a kowace shekara sakamakon asarar abinci. Abubuwan da lamarin ya fi shafa sun hada da mangwaro, tumatir, doya, inda ake tafka babba asarar su a lokacin girbi da lokacin dakonsu da kuma ajiye su a gona, a cewar wani rahoto na cibiyar bincike kan manufofin abinci ta ƙasa da ƙasa. Emmanuel Essien, malamin koyar da aikin gona ne a jami'ar Ghana, ya ce manoma na buƙatar ƙarin ilimi akan sarrafa kayayyakinsu a cikin gida.
I think it would help if we
zai taimaka idan muka ilmantar da su, muka kuma tallafa musu ta hanyar sama musu tsarin da zai taimaka wajen sa sarrafa kayan ya zama da sauki, saboda ana samun asara idan suka yi kokarin yin hakan. Ƙungiyoyin farar hula sun yi kira da a aiwatar da tsarin amfani da fasahar girbi mai sauki da kuma ƙarin tallafi daga gwamnatin Ghana don taimakawa manoma da kuma inganta samar da wadataccen abinci.
Madalla, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ake so a koda yaushe za a yi zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Yayin da har yanzu ake maganar komawar 'yan gudun hijira garuruwansu na asali biyo bayan illar Boko Haram a yankin Arewa maso gabar. Bukatun da masana ke bayyanawa na kula da waɗanda lamarin ya shafa ba su sauya ba. Wannan na faruwa ne daidai lokacin da Arewa maso yamma ke samun 'yan gudun hijirar sanadiyar barayin daji koko yadda gwamnati ta ayyana su a matsayin su ma 'yan ta'adda.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban
Mulkairi BB Faruk tsohuwar mataimakiyar darakta ce a hukumar kula da 'yan gudun hijira ga abin da take cewa kan wannan darasin.
Wato duk da dabara bata wuce a bawa mutane abin yi ba. Mutane in sun dawo inda za su ka tashi ma ya zamanto suna da harkar da za su yi. Wannan zaman da mutane suke aka mai da su 'yan takuta hako ba haka suke so ba. Sun fi son sun zo jidali ya same su an samar musu wuraren da za su dan zauna har kafin abu ya sassauta su koma inda suka fito su ci gaba da samun ci gaba da rayuwarsu. Ba su tsaya kullum sai gwamnati ta dauko ta ce ba sa son wannan albakum samu so suke su samu hanyar su ma da su. Amma yawanci kafin kaga an kai wannan din ko jidalin da yake cikin wato zama ma ce mutum wai ya yi gudun hijira ko da a kasar waje ne ko kuma a kasar ko kuma a cikin gida ne ko ba karamin jidali bane fi sabilillahi to kafin a kai na din sai kaga abubuwa da yawa suna samun su. To abubuwan da suke samun nasu ne muke kokarin mu ga to ta yaya za a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaito. An ka kalla ai wuraren da alal misali Boko Haram kawai ma ta dauka aka ce ya kai girman kasar Belgium ko a lokacin nan sai ana yi fa ana dan taimaka musu ana musu tallafi ana musu ma nasiha ana gaya musu ma magana inda hankalinsu ma zai kwanta zan cewa kai abin nan fa ya kare bari wata irin rayuwa yanzu ta daidaito. To haka dole za su kaga in sun zo suna baka labari za su baka wannan labarin kuma da gaskiya su saboda abin har yanzu bai fita daga jikinsu ba shi yasa muke cewa wannan psychosocial analysis da psychosocial help da white ne ya kamata a zamanto muhimmin abu ne a cikin harkokin da ake yi na dawo da mutanen nan. Duk abin da zaka faɗa sai dai kawai ka ji ne an sai da kawai kai tunani a irin naka tunanin ai wanda yake ciki shi ya san me yake ciki ai kaman mutuwa ce wanda aka yi shi ya sani ba karamin jidali bane ba kai ba ma wai su ba wanda muke gani nan ba wanda ma suke tohuwa daga wurin ka ji labarin su na abubuwan da suka shiga. Akwai wata baka misali likita ce a France aka haife ta ta je ta karanta likita a Russia ta dawo tana director din likitoci a Tunisia da Sudan da ina ne rayuwa sosai da jidalin ya zo ya samu a garin su ta gudo Najeriya ba ta san da mijinta yake ba ta san da ƴaƴanta biyu suke ba ta san da ɗanta ɗaya yake ba guda ɗayan da ta samu take rike da shi ko ina tana banda da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba a ƙarƙashin gada ayanya ta ringa kwana idan muka samu ta. Saboda haka duk inda kake tunanin abin ko sai dai farka sai dai wanda ya same shi sai dai ka gani ka tausaya musu kuma ka ga ta ina za ka taimaka. To wannan abubuwan da za a yi musu dan ina za su zauna mai za su yi din shi ya kamata a fara sawa a cikin harka tukunna a gyara sannan ka gane sannan ma sai a ce to ai ga mutane sun dawo amma goda su rubuka sanin da suke da dan marwa da dan barwa duk dai suke a wurin mu dukkan fulani ne kowa kawai yawon sa yake yi. Saboda haka ba za ka iya tantancewa ka ce ai ga exactly irin mutanen da suka zo ko kuma ga exactly mutanen da suka tafi ba yau in ka je ka tarar mutum 1000 gobe sai ka je ka tarar mutum 100 ka gane. Saboda haka da wannan abin nan din jidalin ma kafin ma abin saboda kawai dai mun dai ta kasance a gyara shine kawai magana.
Mun gode Hajiya Ummul Khairi wannan na nuna yadda ya kamata a ƙauyuka da birane a dinga samun masu tallafawa ta fuskar taimakon farko da bada shawari da rage wa mutane zulumi Arewa maso yamma inda tuni wasu kungiyoyi ke kaiwa jama'a tallafi. Na tambayi daraktan agaji na GBS injiniya Mustapha Imam City dan jin yadda suke gudanar da wannan aiki na tallafi. Shin menene ma tasirin katin shedar dan agaji?
domin za ta iya yiwuwa ka zo ka samu hadari, an yi hadarin mota ko gobara ko wasu mutane sun fada ruwa ana neman yadda za a ceto su. Idan dan agaji ya zo ya shiga dumu-dumu cikin wannan aiki, bayan ya taimaka, tana iya yiwuwa a samu wasu sun mutu, tana iya a samu wasu suna bukatar a kai su asibiti, tana iya yiwuwa a samu wani abin da yake bukata na gaggawa ya ji rauni a tsaye da jinin. To idan yana cikin wannan aiki sai ga hukuma ta bu na yiwuwa ko ƴan road safety ko ƴan sanda, kai wannan mutum me yi dame ka, me kake yi a nan wurin? Babban abin da zai shi ne sai daga musu ID card. Shi dan agaji ne, domin kungiyar nan tamu ta ƴan agaji ta jama'atu zalatul bidawai kamatul sunna kungiya ce wanda take da register da gwamnati. Akwai sashin da aka nuna ma gwamnati cewa muna da ƴan agajinmu waɗanda yake suna da tsare-tsaren su wanda suke gudanarwa na yau da kullum, kuma suna da kala kaza, suna da kala kaza, suna da kala kaza. Saboda haka da zarar hukuma ko road safety ko ƴan sanda ko soja ko waye dan agaji na gabatar da aikinsa, suka zo suka tambaye shi kai wane ne kai, babban abin da zai kawai ya ciro ID card dinsa ya daga ya nuna musu cewa ga shi dan agaji ne. Idan har wani daga cikin soja ko ƴan sanda ko road safety suka hana shi aikinsa, to nan take ɗauki lambarsu da sunansu ya kawo mana, mun kuma a kungiyance za mu maka shi a kotu. Wanda duk Allah ya kaddara sanadiyar wannan hana ɗan agajin nan ya aikinsa ya rasu, to babu shakka kotun da za mu maka shi za mu sa caji na ya sa shi ne sanadiyar kashe rai.
Wato ba kuma injiniya ba amma fiye samun irin waɗannan abubuwa ba ya nake gani?
Irin waɗannan yana faruwa da yawa kuwa, mana Nasiru, yana faruwa. Mu nan ya sha faruwa da mu da yawa a wurare. Akwai lokuta kai tun zamanin shagari likitoci sun yi yajin aiki gaba daya, teaching hospital na Najeriya suka yi yajin aiki, sai da muka yi kwana 48 muna taimaka ma al'umma, mu muke rike da asibitin kamar Zaria, da asibitin Zaria teaching hospital na Zaria, da na manumfashi, da na Kaduna, duka gaba daya suna karkashin teaching hospital na Zaria ne. Ƙungiyoyin agaji mu biyar muka haɗu, akwai Jama'atu, akwai Izala, akwai Butiyano, akwai Jindu, da sauran ƙungiyoyin da suka zo. A wannan lokaci ni aka zaɓa na zama sakataren asibitin. Akwai wani ana cewa Alhaji Ruwani Haya, shi ne daga Jama'atu, shi ya zama chairman. Aikace-aikacen da muka samu irin wannan, duk wani haɗari da aka samu, duk wani mara lafiya da za a zo da shi ko a samu haɗari a hanya, to za a zo ofishin mu a airport sai mu ɗauki mota mu tafi. Wani lokaci muka ɗauki motar muka tafi, aka je aka ɗebo marasa lafiya kafin ƴan sanda su zo. A wannan lokaci babu wani ganin road safety. Mun ɗebo marasa lafiyan, duk wanda muka ɗauko a jikinsa mun caje shi, mun duba abin da ya mallaka, babu suna, babu adireshi. Amma kamar wannan ne sai mu rubuta mai A, wannan ya A yana da biro, yana da kuɗi kaza, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, mu rubuta. B mu rubuta, yana da kuɗi kaza, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, a manna jikinsa. Sai mu zo da kayan kowanne mu kuɗin da ya su mu aji. To a irin wannan akwai lokacin da wata rana aka zo ana challenging ɗinmu, ina abin da suka mallaka, ina kaza kaza. Maganar dai in takaita maka har sai da ta kai mu a kotu. Kotun da aka je aka yi ƙara don saboda mun yi handin Obama kuɗin da suka mallaka da kayayyakin da suka mallaka ga hukuma, sai ya zamana sun sulwanta. Sulwantar da suka yi shi ne ‘yan uwan suka yi kai ƙara cewa sun san da cewar ɗan uwansu ya bar gida da kuɗi gaba. Ina suke, mun kuma mun yi handin Obama ga hukuma. To a ƙarshe da aka je kotu, ga lauyoyi, ga ‘yan sanda, ga mu, aka zo ana tambaya, wanne ɗan agaji ne ko ina ɗan agajin da je suka ɗebo gawawwaki? Aka bayyana aka ce gashi. Bayan an gama an nuna, sai aka tambayi ɗan agaji, wacce shaida za ka nuna mana ta cewar kai ɗan agaji ne? Sai ya ce yana da ID card. Ya ciro ID card ɗinsa irin wannan ya nuna. Mai shari'a ya karɓa ya juya ya juya. Lauya ya tambaya kana ina register? Shi ne mai shari'a ya tambaye ya ce kai a zamanka a Najeriya baka san ƙungiyar Izalatul Bidawai Kamatul Sunna ba? Mai shari'a fa ba fa musulmi bane. Sai ce ya santa ya ce wannan tambaya da kai is irrelevant, wato ba daidai ba ta shigo nan ba. Sai ce ina certificate ɗinsa? Sai ce aikin da yana da wannan shaida ya nuna maka cewar shi ɗan ƙungiyar ne, inda wata tambayar ka yi amma ba wannan ba. To a ƙarshe aka yi bayani, aka kai ƙarshe, gaskiya ta bayyana, kaga amfanin duk inda ɗan agaji zai tafi to ya kasance tare da shaidarsa ta cewar shi ɗan agaji ne.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, amma ya Allah ya yarda makon gobe ku tara don samun sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adumaili Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ba ku himmatu don ku gyara kasar.
To a gaishe ka, yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kukan turo mana ta email inda za mu fara da sakon. Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa tare da baba da na Alhaji Nukiya wacce kar da Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce hakika muna lalimara ba da wannan matakin da fadar majalisar dattawan Najeriya ta dauka na nadan sabbin shugabanni a tsakanin su a fannoni daban-daban wanda za su hada karfi da karfe wajen lalubo hanyoyin magance matsalolin da ke hana al'ummar Najeriya bacci da ido biyu sakamakon matsalar tsaro da tsada rayuwa da muke ciki. Da ƙarshe muna addu'ar Allah ya kama da sauƙin waɗannan matsaloli. Saƙonmu na gaba ya fito daga ɗan mutan Maida Aminu Kano Maida ya ce fatan alheri gare ku muryar Amurka da fatan kuna lafiya. A yau zan yi amfani da wannan dama ne don yin yabo ga jinjina ga shugaban ƙasar Senegal bisa ga janye ƙuduri na tsayawa takara da fatan sauran ƙasashe za su yi koyi don kaucewa afkawa rikicin siyasa. Saƙon Abubakar Kawu Girgir ya ce to a gaskiya dai ko kaɗan ban yi mamakin ikirarin da wata ɗaliba sakandare ta yi a Najeriya kan samun sakamakon jarabawar jam da ta yi wanda ta fi kowa ba. Domin kuwa ita da ta yi wannan ikirarin ta san abin da ta rubuta ya kamata duk lokacin da ɗalibi ya samu sakamako mai kyau a bashi kayansa don talaka ko ɗan mai kuɗi domin ingantuwa da kuma ƙara wa ɗalibai ƙwarin gwiwa. Saƙonmu na ƙarshe saƙon haɗin gwiwa ne daga Sunusu Madatti da Magaram da Isuhu Makeri Madatti da Magaram tare da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu mai aski Badaraka da Haɗabi mai kwamfuta suka ce don Allah ku faɗa gwamnanmu na jihar da Magaram cewa har yanzu fa al'ummar garin Madatti a cikin shiya ta uku a jihar ta da Magaram muna nan zaune cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki a wannan gari namu da haka muke roƙon gwamnati na cewa a taimaka a haskaka mana garinmu na Madatti da wutar lantarki domin muna matuƙar buƙatar ta. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A taƙaice rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza domin mai da martani kan harba wata ruka da mayakan Hamas suka auna wata cibiyar kera makamai. Rundunar sojin ta Isra'ila ta ce tun da farko sai da ta kakkaɓo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin Isra'ila. Kasashen Canada, Sweden, Ukraine da Burtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta Iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na Ukraine a sararin samaniyar Tehran wanda ya sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta ce China ta soke ziyarar babban wakilin ƙungiyar a sha'anin lamuran ƙasashen waje da tsare-tsaren tsaro Joseph Borrell. Kakakin ƙungiyar ta EU Nabila Masrali ta faɗa wata rubutacciyar sanarwa a yau Laraba cewa Beijing bata bayyana dalilin yin hakan ba. Kotun ƙolin Myanmar ta saurari bahasi na ƙarshe kan ƙarar da hambararren shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi ta gabatar kan hukuncin da aka yanke mata na ƙararraki biyu da suka shafi zamba a zaɓe da kuma karya dokar sirrin gwamnati. Wani jami'in shari'a da ke da kusanci da ƙararrakin ya ce kotu za ta iya yanke hukunci nan da watanni biyu masu zuwa. Sabunta ba da tallafin soji ga Ukraine ne zai mamaye ajenda yayin da ƙungiyar ƙawancin tsaro ta NATO take shirin gudanar da babban taron ta na shekara-shekara na tsawon kwanaki biyu a ranakun 11 da 12 ga watan nan na Yuli. Kiev ta yi kira ga kungiyar da ta gaggauta amincewa da buƙatar da ta gabatar na samun shiga ƙawancen a wajen taron.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT na Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna wanda ya tayani gabatar da shirin da wadda ta bada umarni wato Julie Legas Gresham, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, huta lafiya.